الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع سبيلهم باحسان الى يوم الدين بايعك مصدي و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام
وديع تكك من مسمم تتبتك الله سبحانه وتعالى بقوام قومي وانا تكي يكون شيء دك دراوا شيء مك ساكي سامن دام حلرتا وانا مولي بتعالى بركه دومن تي غبا تفسير القران مي غيرما اسكون وانا وانا مي غيرما وسطا من رب الله سبحانه وتعالى يا بابا يكون غين غسكيا سنن كوي بابا يكون هي ايكي ديتا
امين
A yau muna maritan goma ga watan Ramadan. Hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ta shekara ta 347. Wanda kuma shi ne daidai da 27 ga watan biyu watan Jibril.
Kili
miladiya ta Annabi Isa alaihi salam. Naba wani shi ya tsaya. Miladiya ta Annabi Isa alaihi salam ta shekara ta 2000 da 26. Muna nan har yau a cikin tafsirin suratul Ma'ida kuma a jiya mun kwana karshen aya ta 37 a yau kuma insha Allah zamu tashi farkon aya ta 38 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Ajiya mun kwana musa kan bayani akan abin da ya shafi hukunci na kisan kai. Har ma muka ce Allah subhanahu wata'ala yana cewa duk mutumin da ya kashe rai to dai yake da wanda ya kashe mutanen duniya baki dai. Haka ko?
Na'am.
Ko muka ce duk wanda ya raye rai daya kamar wanda ya raye mutanen duniya baki dai. To a yau za mu sawa wajen hukunce-hukunce wanda suka shafi haƙƙin mutane. Saboda malaman maqasid shari'a suna ambata cewa akwai abubuwa guda biyar wanda shari'a ta zo ta kare su. Idan ka kalli mafi yawan ayoyi, kuma in ka kalli ma ayoyin Alƙur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ba da kariya ne bisa kan wasu abubuwa guda biyar. Na ɗaya, shari'ar musulunci tana ba da kariya bisa kan abin da ya shafi aqidar mutane a bauta ma Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Dafi'uddin, afwan ma dafi'uddin ba. Daruratul din. Mahimmin din. Kiyaye addini na mutane. Bayan addini, shari'a ta musulunci tana kokarin kare rayukan mutane, shine hifdhun nafs. Mun gane ko? Bayan kare rayukan mutane, shari'ar musulunci tana kokarin ta kare dukiyoyin mutane. Mun gane ko? Bancin kare dukiyoyin mutane, shari'ar musulunci tana kokarin ta kare mutuncin mutane da asalin mutane da zuri'ar mutane. Shine hifzu da yamtu. To saboda haka idan kaga Alkur'ani mai girma yayi magana bisa kan abin da shafi addini, to zaka samu kuma yayi magana bisa kan abin da shafi kare rayukan mutane. Ita ran nan dukkan wani abu wanda zai taba ran mutum tun daga abin da zai mishi kwarzani har abin da zai sa ya rasa ran shi duka baki dai, addinin musulunci ya kawo dokoki ya zuba masa kama. To saboda haka ajiya ran ce kungurungun aka ce haramun ne mutum ya zauda. Kuma idan mutum ya yi gigin kashe mutunan da bai yi laifin da aka kashe shi ba, to ɗai yake da ya kashe mutanen duniya duka baki. Kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya daura wannan kamarkaci ne dan saboda ya tsawatar dan a nuna girman ran dan adam. Umar bin Khattab wata rana yana yin tawafi ga dakin Ka'aba, yake kallon dakin Ka'aba yake cewa wannan daki kana da girma, kana da matsayi wajen Allah. Amma duk girmanka da duk matsayinka wajen Allah, ran mu ne guda ya yi ƙarinka. Kaga ran mutum guda ta yi ƙarfin daraja yadda da ɗakin Ka'aba. Shi ne abin da yake. To sai aka ce an samu wani ya zo ya zub da jinin mutum haka kawai, babu dalilin kwari, ba dalilin mutum. Ya kace gana al'amuran zai kasance. To saboda haka daga cikin ababen da ake da musulunci shi kare ya muka ce an gozo ke mutane. Kare dukiyar mutane shi ne kare ta daga dukkan wani mutum wanda zai cin wannan dukiya ba bisa kan halak ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kar ku roƙa cikin dukiyoyin junanku tsakanin ƙarya. To haka kada ku ɗora ɗaukar dukiyoyin ‘yan uwanku ba tare da sun sani ba, dukiyar da ba taka ba, ka zo ka ci wannan dukiyar. Shi yasa kuna ganin ake cewa hatta da addu'a idan har cikin jikinka akwai nama wanda ya tsoro da haramu, ko kuma akwai abinci na haramu a cikin cikinka, to addu'a kuma an kai Allah bai karɓa. Haka ne. To dan dai a nuna maka cewa dukiyar wani tana da alhurma, tana da girma, tana da daraja. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo hukunci na ɓarawo. Ɓarawo shi ne mai yin ta'addanci ga dukiyar mutane daga ɓoye, ko ya baki ido ya ɗauki dukiyar mutane. Mun gane ko? Akwai bambanci tsakanin ɓarawo da mai sabce da mai ƙwace. Da kuma ɗan hushi da makami. Shi ɗan hushi da makami shi ya manga hukunci. Shi ɗan hushi da makami ba wai kai ne mai kayan kaɗai yake yi mata ta'addanci ba, a ƙasa ce duka baki ɗai yake ƙalubalanta. Shi kun ga manga hukuncin shi a jiya, shi kisa ne kawai. Mun gane ko? Muka ga irin zaɓin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada, sai muka ga irin yadda kuma su suka karkasa abu. Idan har ya kashe mutum kuma ya ɗauki dukiya, ga hukuncin da za a mashi. Idan ya ɗauki dukiya bai kashe ba, ga hukuncin da ya cancanta da shi. Mun gane ko? Idan kuma kisa kaɗai ya yi bai ɗauki dukiya ba, ga hukuncin da ya kamata mashi. To yanzu sai mai bi mashi shi ne ɓarawo wanda zai ɗauka wani abu na haƙƙin mutane ya tsere da shi, ya maida shi nashi. Shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wasariqu wasariqat. Ɓarawo namiji da ɓarauniya mace, idan nan ba bambanci tsakanin mace da namiji. Ba ku taɓa wa idiya kuma ku yanke musu hannuwa, jaza'an bima kasaba, sakamakon abin da suka aikata na sata. Nakalan minallah, tsawatarwa ce daga Allah. Wallahu azizun hakim, Allah magwayi ne wanda yake mai hikima. Nan malamai suna cewa gabatarwa ko kuma jinkirtarwa a cikin magana tana ba da wata ma'ana. Yanzu misali idan kuka kalli cikin hukuncin ɓarawo, ɓarawo namiji aka fara kawo, as-sariqu aka ce was-sariqu, sannan sai aka ce was-sariqatu. Ɓarawo namiji, was-sariqatu ita ce ɓarauniya mace. Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kawo sunan namiji da farko? Alhali kuma can in ka ce farkon suratul Nur, Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Mazinaciya mace aka fara da ita, sannan sai mazinaci namiji, az-zaniyatu waz-zani. Me yasa can aka kawo mace da farko, nan kuma aka kawo namiji da farko? Malaman balaga suke cewa idan ka kalli ɗabi'ar sata namiji, an fi samun ta a wajen shi. An gane ko? Saboda shi ke da abubuwa wa'anda yake ƙoƙarin ya cimma buri. Yana son yi wa budurwarshi kayan sallah, kaga in ya rasa yadda za a yi, yana iya sata. An gane? kayan a ce ihu barau ne an ce ihu barawa su dubu haka ne ko to amma in ka koma wajen zina duk tsiyan mazinaci sai mace ta yarda sai ta ba da hadin kai to shi yasa aka kawo ta da farko a can wajen hukuncin zina mun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce faqta'u aydiyahuma ku yanke hannuwansu wannan hukuncin malaman tafsiri suke cewa kafin zuwan addinin musulunci wannan hukuncin ya kasance mutanen jahiliya suna yi yanke hannun ɓarawo suke kenan da musulunci ya zo sai ya ƙara tabbatar da wannan hukuncin saboda addinin musulunci ya tarda abubuwa daban-daban na hukunce-hukunce waɗanda mutane suke yi a da lokacin jahiliya waɗanda babu adalci a cikinsu kwata-kwata addinin musulunci ya shahe su ya kawo su waɗanda kuma suka yi daidai da shi sai ya bar su ya tabbatar da su daga cikin hukunce-hukuncen da addinin musulunci ya tarda mutanen jahiliya suna aikatawa kuma ya so ya tabbatar da su akwai hukuncin diyya da ake badawa idan mutum ya kashe mutum raƙumi 100 haka yake tun kafin zuwan musulunci mun gane ko Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwashin cewa idan Allah ya bashi wani adadi na yara maza zai yanke guda alwashi ne wai zai yanke guda fi sabilillah mun gane yanzu sai Allah ya cika mishi burin nan yanzu da yazo da yayi qura'a wajen wanda zai yankewa kun san kowane ne ya faɗo wanda za a yankewa a gidan ɗakin Ka'aba cikin ƴaƴan shi Abdullahi baban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi Abdul Muttalib shugaba ne a cikin Makka babban mutum ne mutanen Makka suka ce kai wannan alwashi can za ka yanke ne idan muka barka ka yanke wannan dan naka to wannan alwashin zai komawa ko ina ana yin shi a dorayin koyi da kai saboda haka ba za mu bari ka yanke dan ka ba yace a shi fa alwashi yayi ma Allah mutanen Makka suka ce to za mu bada raƙumi guda 5 kwansa ga wannan dan naka yace a 5 bai kai mutum ba suka ta ƙara 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, har su kai 100 sai da aka yi raƙumi 100 sai ce gaskiya lalle na yarda raƙumi 100 ya iya fansar shi sai aka yanke raƙuman nan guda 100 aka bar baban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce makan shi laƙabi da cewa ana ibnu adh-dhabihain ni dan mutane guda biyu ne wanda aka so a yanke Allah ya sa kuma aka cece su ba a yanke su Allah ya fanshe su kakan shi Annabi Isma'il da Annabi Ibrahim an so a yanke shi ai ai mun san shi wannan ko Allah ya ce wa fadainahu bi dhabihin azim to shi ma baban shi wanda ya haife shi kakan shi ya so ya yanke shi mutanen Makka suka shiga ya kasance an yanka raƙumi 100 a maimakon shi mun gane ko saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin hukunce-hukunce wa'anda addinin musulunci ya tarda mutanen jahiliya suna aiki da shi yanzu da musulunci ya tarda raƙumi 100 shi ne diyya ta kisan mutum sai bar ta ai yanzu cikin addinin musulunci gurgurar raƙumi 100 shi ke diyya ko to haka akwai addinin musulunci abinda ya tarda mutanen jahiliya suna aikatawa shi ne idan aka aiko ɗan aike ya kawo letter wajen wani sarki daga wajen wani abokin gabashi wanda da aiken ba a kashe shi ka iya kyakkyace letter ɗin ka iya yanda abin da za a yi ka iya gaya mashi bakan magana amma ba ka kashe shi me za ka iya yi za ka sake rubuta letter ka miƙa mashi ya koma da ita mun gane ko idan aka samu labarin cewa ka kashe shi to ka buga kugen yaƙi ne da wannan ƙasar wadda ka aika ma wannan mutane daga ran nan yaƙi ya fara tsakanin su to addinin musulunci da yazo shi ma sai ya tarra a ashe wannan akwai maslaha da ta samu da suke wannan kuma sai ya ƙara tabbatar da wannan hukunci ba ka haka za ka samu irin wannan hukunce-hukunce akwai su hanyar yanzu wannan hukuncin na cewa ɗan aiki ba a kashe shi har yau har gobe a cikin dokokin duniya akwai shi har yau har su turawan da wannan abin suke aiki To saboda haka yanki ba mutun hannu idan yayi sata ba musulunci ne fara zawa da shi ba ya tara tun mutanen jahiliya sun kasance suna aikata wannan sai addinin musulunci ya tabbatar da wannan saboda hikimar da ke da ciki na hana mutun sake yin sata wannan yana nan a rubuce a cikin tafsirin Ibn Kathir kun gane ko to faqtu aydihuma yanki musu hannuwa wane ne ake nihi nan da yanki hannu ku yan gari ku ka fara ku dace shi ha ko kuwa shine malamai suka ce anan ana nihin ma'abuta al'amarin musulmi masu yanke hukunci sai an kashe wajen alƙali ya yanke mishi hukunci mun gane ko akwai bambanci tsakanin mai ba da fatawa da alƙali mun gane ko mai ba da fatawa shi zaka zo ne ka ce mishi wallahi na saki matata saki uku lokaci guda na ce mata na saki ta saki menene hukuncin wannan sai ya gaya maka hukunci mun gane ko amma shi alƙali wuƙayen kake gare shi duk abin da yake wajen alƙali to yanzu hukunci ne za a yi zancen maida ta ne ko kuma rashin maida ta ko kuma zancen raba auren ne za a yi mun gane ko saboda kenan duk abin da alƙali ya sa baki a cikin shi to yanke hukunci ne za a yi kenan kahin ka tahi wajen alƙali saka amsar da zaka samu bisa kan hukuncin da zaka iya tarzawa kana tambaya mai bada fatawa ka ce mishi to menene hukuncin ka illa iyaka mai fatawa na iya yin fatawa da wani abu alƙali ya yanke hukunci da wani abu saboda kallon irin yanayin al'ummar ta wannan lokacin da irin yanayin ƙasa a wannan lokacin da irin yanayin halin da ake ciki a wannan lokacin to saboda kada an ce a yanke barawa hannu ba haka kawai ka kama shi ka datse mai hannu ba sannan ka kashe komsiriya mun gane ko shekarun baya masu kare haƙƙin ɗan adam sun dora yin bayanai irin wa'annan to amma bayan da za a yi mutane su gane su su fahimce su ka san shi bayani mafi yawa in ba malami yanzu mutane bayani inda bisa ka abin da shi shari'a ne duk ba sauran shi suke ba kawai buri-buri suke kallon shi gani suke kawai ba Yahudi haka ne ko ba haka ne ba har yanzu duk abin da shi shari'a ko kuma haƙƙi ko kuma wani ƴanci in dai ba ga malami aka yi shi ba duk wani wanda zai zo a yi muku bayani gani kuke kawai ba Yahudi ne kuma wani lokaci sai ya kasance su wajen bayanin sai ka ga rashin fasaha ya shiga cikin abu idan kuna tunan shekarun baya ana zancen wai idan barawo ya dira maka gida in bai dauki makami bai zo da makami ba kai ma haka dauki makami kuna tunan da wannan bangaren da ake gani sai a ce wai in ya zo da wuka kai ma ka dauki wuka irin tashi yau kai kayan ka ne wuka irin tashi ba kuma da kai ma
gaskiya ko
wannan bangaren sun dora yawo ɗan shekarun baya shin masu rawato su ne ba su rawato su yadda ya kamata ko ko masu yi mutane sensibilization ne ba su yadda ya kamata sai a ce maka kakka bige shi ba abu bin shi a wannan kalmar ta ba abu bin shi akwai ta a haya yanzu ko to shi wani ya bige ka
ya mutu wanda haka ne ko to sai daga bayan da aka koma ana ta ka wannan bai gama to yadda abu ne a sha'anci idan ka kama mai ne
da Allah ya sa kai rabba shi ka kama shi ba tare da wata matsala ku da yawa ne kuka tare shi kuka kama shi me yake da tsara da kuma shi ku dauke shi ku kai shi inda za a yi mishi hukunci to amma sai kuka tare shi ne kawai kuka tare shi ne hannu har kun yi hukunci har kun wuce iyaka ba za a mami kuka zuwa mishi ka ya zace mishi kawa ka hida mishi ishiya guda ba sannan ka kai shi komsiriya to bisa shi yasa kace yanzu wani lokaci samun wanda zai ɗauka shi ya kai shi komsiriya wahala yake saboda in ka kai shi nan sai ka za a ce to kuma shi magani to kun amma in kuka mishi kuka ba shi kashi kashi irin wanda yake na daura da mutuwa ya sha kashi fa amma jikin shi ba abin da ya taɓa
ka shi ne ko ka ba shi ko ka dauke shi ko ka kai shi kaga wannan da sarki amma sai da ko kana mishi kafa ta dama kuka mishi kan yayye ne ga ta hagu kuka murgide mishi hannu sannan kuma kuka mishi wata wani bugu nan ga hanci hanci da jini ko kai shi komtiriya ni kuke so a mishi kuma shi abin da ya sata bai wuce rilla daji ba kaga kenan ko riki kokin doka gami ga hannu to ko musulunci bai yarda mutum ya dauki doka ga hannun shi mun gane ko to wannan shine abin da ake nufi da wannan to saboda haka nan sai aka ce fatahu ana nihin alƙali wanda ke yanke hukuma ake ya take da ƴancin da yake mishi saboda ana iya kama mutum abin da ya sata din bai kai aiki ba mun gane ko abin da ya sata bai kai aiki ba ko kuma abin da ya sata ya kai aiki mishi hannun amma shi a zahiri ba sata ce mun gane ko akan shubhan ya dauki wannan abu ku ko kore ko garaje kai marahu kawai shike ira abin da ba a yi ne ba saka ce ko da wasa ba kace mutu farau kana cewa farau za ga nan rasa ya mushi taya amma bace shi ko da wasa mun gane ko to akwai adadin abin da mutum zai sata wanda za a iya yanke mishi mun gane ko shi ne dirhami guda uku ko kuma rubu dina kashi ɗaya cikin hudun dina kenan Allah subhanahu wataala sai ce jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata ne wallahu azizul hakim Allah magwayi hakim ne kuma sannan mai hikima ne Al-Aziz shine mabwayi wayayye wanda ba wanda yake sai kai gari. Bwayan nan ta Allah ta kasa kashi uku. Akwai bwaya ta girman alkadari wanda babu wanda yake sai kawo ya kawo girman Allah. To daraja ta Allah babu wanda yake. Akwai bwaya ta alqah babu wanda ke iya samun nasara a kai. Ba wanda yake karfi. Akwai bwaya ta al-imtina wata take nin babu wanda yake sai ya cutar da Allah to aka ce wallahu azizun Allah mabwayi ne buwaya ta daraja buwaya ta ƙarfi da galaba buwaya ta ba wanda yake sai wannan buwayin guda uku su ne ake nufi hakimun Allah mai hikima ne fi amrihi wa nahyihi a cikin umurnin shi da kuma hadin shi mun gane ko Ibn Jarir da yazo nan sai yace huwa alladhi la yakulu tadbiruhu ko kuma tadbiruhu khalal shine wanda tsare-tsaren shi babu wani tasgaro da matsala wanda ke shiga a ciki dukkan abin da kaga ya tsara akwai dalilin da yasa ya aikata Ibn Kasir yace an hakimu fi af'alihi wa aqwalihi Allah da hikima ne a cikin aikan shi da cikin maganganun shi fa yadhu al-ashya fi mahaddiha bi hikmati wa Allah na aza abubuwa wuraren su da hikimar shi da adalci. Wannan ayar tana daga cikin ayoyi wanda suke nuna alaƙa da ke da ku tsakanin ƙarshen aya da abin da ayar ta kunsa. Dukkan sunayen Allah da kake gani a cikin Al-Qur'ani mai girma ga gawarwi an ce wallahu ghafur rahim wallahu azizun intiqam wallahu azizun hakim suna da alaƙa da abin da ke da ku a cikin wannan aya. Kisa akwai babban malami na noma wannan babban malami na noma ya taba samun kuskure na karanta wannan aya da yazo sai ce wasari fasu fa ta ruwa ya ji huma jaza amma ka tawa kan da min Allah sai ce wan ba wa qulu hakim in ka kwa ne ta da wani bazan kawai yana sauraron shi balare wanda yake yawa larabci da kyau sai ce mishi yace wannan aya da ka karanta ba aya da Allah ya gani shi ko bai san Qur'ani mun gane kun bai san wannan sura ba kun bai san wannan aya ba ran da ya fara ce sai yace wannan magana ba magana Allah bace sai yace mishi saboda me ko da ya fara suna sai yace karshen ta wallahu azizun hakim sai ba kawai ya sake ce mishi to yanzu dai kai magana yanzu take aya sai ce ba kawai me yasa kace haka sai ce mishi da wafara wa rahima ma fata da a ce ya gafarta kuma ya ji kan barawa kada mu ci aiki mu sha zuwa ba amma nan azza fa hakama fa qata da yake shi babu wayi babu wanda yake sa kun mai hikima ne to sai ci aiki yace to kaji sirrin da yasa na gano waccan aya da ka karanta ba haka take ba amma yanzu kai da ka gani na yarda da haka wannan yana daga cikin asrar na harshen larabci sirrika na harshen larabci Allah subhanahu wataala sai yace faman taba kamar yadda muka gani can baya muka ce duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya kawo hukunci to sai ya bar kofa tuba ba irin mu bane yanzu ba mu yanzu da ka zo wa'azi mai zahi sai kare mutane ko ta ko wuta da ka zo kawai wuta za su tafi ba magana tuba hakan ne wani ba su magana tuba to alqurani duk lokacin da ya kawo hukunci sai ya ce to fa manta ba kadi ba hatta da ɗan washi da makamin shi sai da muka ce fa manta ba wanda ya tuba shi ko menene hukunci shi wanda ke nuna maka kasawar dan adam dan adam bai kasawa kasa shi dan adam ya ga daman ya daura niyya ya aikata wani abu amma kuma bayan ya aikata abin yayin da shine kasawa da Allah. Gasawa ka. Mun gane. To saboda haka dan adam na iya zawa ya saka kafin ka kama shi ya tuba. To wanda ya tuba menene hukunci? Dan Allah ce fa man taba bi ba'd dhulmihi to wanda ya tuba bayan ya saka cikin kanshi. Wa aslaha kuma ya gyara aikin shi fa inna Allah yatubu alayhi to sani da cewa Allah zai yafe shi. Inna Allah ghafurur rahim. To kuma Allah ghafurur rahim sai dai kuma na kuma. Tunda ya tuba to Allah ne gafara ne rahimun kuma Allah ne jinkai ne kun gane ko rahama Allah ta kasu kashi akwai rahama wanda ta amma wanda ta gama kowa da kowa da mumuni da kafiri yana shiga cikin wannan rahama ina rahama duniya sai da kake ganin ana cewa bismillahi arrahman sai a ce arrahim arrahman malaman zaure inda su fassara maka shi ya suke cewa sunan Allah mai rahama mai jin kai a duniya ya ba mumuni ya ba kai haka ake fassara arrahim shi kuma sai a ce mai jin kai a lahira ga mumuni kadai to ka fassara ta su tana da ma'ana saboda akwai aya wanda ke tabbatar da wannan fassara wa Allah subhanahu wataala ke cewa kana bil mu'minina rahima Allah ga mumunai mai jin kai jin kana nashi na lahira duk wanda yake kafiri bai samu shi amma a nan duniya za a ganin kafiri yana yin abin da ya gana abin da ya gana maza gani yana yi kafiri ya ci abinci da nama kai kuma ka ci haki ka ci haki hakin wani lokaci ko abin da bayar ko wurin yake ci ba kai ka yi imani da Allah shi bai imani da Allah bai taba su sujuda ga Allah amma kuma ya samu jin daɗin duniya to shi yasa wannan duniya ba komai bace wajen Allah inda wani abu ce wajen Allah da ka hiri ko kurkurwa bai samu saboda yake Allah amma kai mumuni sai ya kasance ka ma haduma da azaba ta Allah cikin wannan duniya a gama ka da wani kafiri ta ba ka kai ba da kafiri ke ta ba muhalli kadi ba idan sai ya ba muhalli wannan nahi muka yi ba dole sai mun yi laifi ba nahimi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aka hada shi da su Abuja da suka taba shi hada shekarar 13 har sai da hijira bar masa yanzu laifi annabi Yusuf yayi yan uwan shi suka riwa cewa shi a cikin hijira karshe kasu man cewa ma aka yi da shi a cikin kasu laifi annabi Ibrahim yayi aka cewa shi cikin wuta kira ba nuna sai kayan da ke don mutum shagon shi abu gobara kaka ce ai ba bai 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 da mun bai bai hakkin Allah ne ka sa ko a sanin mutane masu gani irin kai kana bai hakkin Allah ne kawai haka nan kai ka san tsakanin shi da Allah ka ce wani hita zakani shi na mai nuna gujiya ne kai a gujiya to saboda ka Allah na jarabtar mutane ba dole sai sai laifi bai jarabtar akwai jarabawa wadda kai ma Allah wani laifi ne dan ya wanke kai ki maka akwai ta kai kanka munan dukkan wannan wurin mun taba yin layin da randa muka rana aka kama musamman kana yau aka muka ka dora cewa baba wallahi yau ne da fari kai kanka ka san ka taba yin wannan yau kana farawa ana kama to wannan kam Allah ya shi ne dan saboda ya tsarkake ka inda an barka ka ci gaba da aikata wannan abin da yake wani taba za a bashi ratta aka bashi yana kawa ga bakin shi baban suna wuce yace ka san an gargadu baban nashi an furo shi ya zo ya kane shi nawa aka yi haka wani su nace za ya ratta ran nan za a kama shi wani sata yake ratta ya fara ran nan ake kama shi kaga an rihi kuma farko na wani da yake cewa ka san nasu ne yace ka san namiji kame mu shanu ne akai shi bai da saba sa lalube lalo mutum a cikin alhiwa ya zage ka sa ku masu lalube mutum a cikin yana sanya mai alhiwa ya damke hana ka ce ka san na sani ka san na bai Allah ya ce irin wannan jarabawa ai Allah yana son mutum ne ke bar shi na bai ba da zakka bane Allah yana son Allah yana son shi ya samu shawarar jarta. Akwai nau'in jarta da mutum Allah ke mishi ita don saboda ya ɗaukaka shi. Saboda ya inganta kai. Shi ke sa Allah yake yi maka ƴan adawa a cikin abokan aikinka, a cikin abokan kasuwancinka, a cikin angogo, a cikin famu. Kawai sai kana da ƴan adawa. Wannan adawa da suke maka ita ke sa ka inganta abin da kake aikatawa ba ka yi rajin cikin. Shi yasa wasu abubuwa in ba nan da akwai yana da ba ka yanzu wasu azka in ba nan da ka san akwai suwa na ba masu hasara ka ba ka yanzu wata kiyamun lalla kake tashi kana yi wallahi inda ba ka da yan adawa kwancin ka zaka wata cin riba da kake ta wata ramadana ka tashi ka ta roƙon Allah ka ta karatun Qur'ani Allah ya maka buƙatun ka inda ka san babu yan adawa ba ka yin wannan kina yan adawa suna taimaka maka wajen ka zama mutumin kirki wajen Allah to in irin wannan jarabawa ce Allah ya yi mutum sai ka ce a wani lahima Allah to wani ka sharbawa ce mata ke da alaka da lahimin da ka aikata ba Allah na maka ita don saboda kawai ya ɗauka ka darda ka ya sa ka gyara fura-furan ka ya sa ka bambanta da dukkan sauran tsara ɗan uwa ita saka me ake nufi da ita ka san a ko saka a tsofa ce akwai hisinge kuma ko to shi wanda ke kwace ko kuma wanda ke hiske mu mutane abu ba abu shi gunci fara ku kun gane ko kuma hadisi ne tabbatar da hakan wanda ya ganka da sarula ya hiske maka ita in aka kama shi ba a dace mu shanu ko da kawai sai sarula ta kai san bare mu bare shi ake can da alƙali ya yanke mishi hukuncin da ya kamata ya yi amma kuma idan mutum ya saci sanu da wannan to kuma yake mishi hannu ake a cikin abin mun gane ko wannan ya ce to kamar kaka sanu da nan shi ba a yanke mun hukunci bisa kan nan na yanke hannu sai aka yanke mun hukunci za ne in kasa shekara biyar misali amma kuma wannan sanu da kuma da wani ya saci irin tamar ka guda na komai da komai wani ya saci ana kai shi wajen nafsin alƙalin nan kuma sai ya dace da shi mene ne hikima me yasa musulunci ya kawo wannan abin da yake hikima shi ita sata ba ta tabbata sata sai in mutum ya yi ta daga koyi sannan kuma mutum ya ɗauki abin cikin wurin da aka kiyaye wannan kun gane ko to shine ake ce misali ashe mutan ka bakin kowan nan baka sa mishi komai ba ka shigo na cikin masallaci in aka dauke shi barawa in aka kama shi ba a yanke mishi hukuncin sa sabanin idan ka riga ka samu shi dan faddo ka rihe shi to barawa in ya dauke shi yanke mishi hukuncin sata ake sai an dace mishi. Me yasa saboda ya samu abin cikin shirk babu sakacin ka kai kenan sakacin ka kai shi yasa mai hisge ya hisge mai kwace ya kwace mai dauke moto ya dauke maka moto akwai sakacin ka kai cikin wannan abu kenan abin bai cikin shirk bai cikin kiyayewa taka mun gane ko shi yasa koyo misali kika kai barawo komsariya suna dibawa ta shin akwai sakacin ka kai gidan da yazo yayi sata ya tarra gidan rufe ko ku kawai wani gidan kuke bude ya shiga motan da ya dauke ya tarra shi rufe ko kuma yana cikin daki har kubure shi yayi defansan dakin ya hido shi ko kuma ya karya dan makulin da aka sama shi motan ya hido shi ko ku kawai aje tarra shi ya lallabo ya dauke duka hukuncin ba dai bane to hatta da musulunci haka nan wannan hukuncin ba dai bane kenan saka shine ka dauke abu wanda aka tabbatar da cewa an kiyaye wannan abu amma kai ka zo ka balle shi ka dauke shi wannan shine ake ce masa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa duk barawo wanda ke yi irin wannan sata bai sata da kuɗin da ke tana da imani sai imani ya rabu da jikin shi nisa da zai iya wannan abu nan imani ba ana nufin wai tausayi ba a imani shi kuma haka la yazni zani hina yazni wa huwa mai zina bai yin zina lokacin da ke yin zina dan yana da imani to wannan hukunci ne ya cancanta akan barawo mun ga cewa a yanke mishi hannu ko to sai ka tambaye dan kalaka wani hannu ne za a yanke na dama ko na hagu ai shi bai aiki da hasi ba to sai ka tambaye shi na dama ko na hagu in yace maka ko wanda aka yanke yayi to ba ilimi bane yana nan ko da yaro yana yace maka haka ba ilimi bane kake kowane aka yanke yayi to waye ce kaga ko matsala ko ba matsala to sannan shi hannu daga ina za a yanke shi hannu daga ina ne zuwa ina daga nan har zuwa nan wurin ko to ina za a tsabace mu kaga kin tambaye bai ba wannan dukkan amsar da zai bada ake mu wannan kaga a cikin alwala can muka karanta can baya aka cewa aidiya ko da yake Allah ya san da cewa ita alwala ga inda za a tsaya sai da yake inda za a ga saboda kan mutun ya dauka cewa duka hannun za a wanke har zuwa ga rauki za a wanke kaga sai da yake haka to yanzu wannan wa aka taba yanke ma hannu a cikin shari'ar musulunci can za ka koma annabi ya taba yanke ko bai taba yanke ba kaga dole ka koma ka tarihi addinin musulunci to sai ya ce maka shi ba ruwan shi da wannan tarihi to ya kake san me addinin ke yanzu ka zo kai za ka dole fassara mana addinin kai za ka fassara mana to kai kun fassara in ka fassara mana na ka fassara mana to ga ka koyi fassara ha kuma kai ka koya ma kanka da kanka in yace a larabci ne shi da kanshi ne ya fahimci wannan to sai ka ce wani har ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka koyar da shi Qur'ani la tu harbik bihi lisanaka ta'ajna an tadbi inna alaina wa Qur'an fa idza qara'na summa inna alaina bayana bayani shi akan wai karatun Qur'ani sai da aka koya Annabi sannan bayanin nashi shi ma sai da aka ba Annabi ka ga mun inda mutum zai hita sana mutum inda ba garlan ba ma ka san akwai mutane masu garlan kalakatai hidin wando ta waya ka san dai kalakatai ne har abada wando bai hitowa ta waya ka ce wai ka ja shi sai ka hita ta waya kana hadi sai da yage shi ko ku bai yaguwa sai dai wani ya yage maka shi ba kai wahala ne wannan ba dan wahalar da yake mutunan da yake ce wai shi wannan shi ta waya ta fita ga inda aka ce ka yadda kai huta ma kai amma kace tawaya zaka tashi Allah kiyaye to so daga wannan zara daga cikin ayoyin da ba wanda yake sai fassara su ba tare da hadisi shi san sai mu daga ba ko na mu wani ba suka ce na dama haka aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma akwai ma wata ruwaya da take shaza ta tana ta yumnahu dama su za a yi kenan hannun dama ake fara da shi mun gane ko kenan hannun dama shine ake fara yankewa shi ma hannun daidai ina ne ake yanke shi daidai nan wurin in kace kai aiki da wajen wanke alullar da aka ce ilil marafiq ka yanke mishi har zuwa nan wurin shi ma sai ka kawo kuma to Annabi zuwa nan yace ai me hadisi shi kadai ke da irwa ga amsa duk wanda bai kiman da hadisi bai da wannan kuma ka doka cewa yanzu an tai wajen taro na ƙasa da ƙasa suke ako kafirai wanda su ba su ma taɓa karanta alqur'anin ka zo ka ce musu an ce a cikin addinin musulunci za a yanke hannuwa su tambaye ka su ce zuwa ina ne za a yanke kana yi ba su wannan amsa ka ce a kai ba ka yarda da duk wani hadisi ba saboda ka san da alqur'ani ya ce duka ne baki ɗaya to duka nan za ka yanke wa duka na ce muku dukkan wani shirme da kake ganin ana yi dan an yarda dan kai ka yarda da alqur'anin ma ne ake yi kafiri wanda bai yarda da alqur'ani ne alqur'ani shi kadai bai iya yi mishi ba to tambaya guda za ya kunshi sai ta a to ga wani musu da aka mishi wannan tambaya babban malami ne daga cikin su amma daga tambaya guda aka sa muqabala awa guda aka kasa wuce yayin bayani da ba cikin wani kawai ne akwai wani malami da ke da cikin kawai ke kiran su ya dore muqabala su yayi muqabala da dan dari yayi muqabala da kaza kita su ga dan dari ko da ke ganin su sai 300 da kirawance kure ke kirawance kure kiran nan sai aka fada ga wannan ke da Qur'ani zalla idan Qur'ani ke zalla da yayi bayani mutanen kawai suna saurari gaban mutane ake zuwa yanzu sai wancan yanzu sai canji to ni abin da nake so gare ka ka gaya mani inda muke nuna muka ce alqur'ani daga wajen Allah ne ita ai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin qadr ya ce wannan gare ka ne kai da kai imani da shi ni ba mai imani da shi ba to kita mai imani da shi ba kwata kwata yau ne na shiga cikin musulunci muke nuna muka kisan sai ka tattaro wasu tarihohi da wasu bayanoni da sauransu sannan ka iya ba shi hukunci iya ta kawo inna anzalna yace bin yarda da inna anzalna wanda suke musulmi sun yarda da wannan yace to amma kahiri gaya mini me ke nuna cewa Qur'ani daga wajen Allah daga wajen Qur'ani nake son ka gaya mini abin da ke nuna cewa daga wajen Allah ba aya yace ita aya ma ni bai imani ba a matsayina na bai yahudi ko kuma na kirista ko kuma na mushriki wanda so da yake musulunta eh shuru wa aka ba Qur'ani me ke nuna cewa kuma wanda aka ba Qur'ani wanda Qur'anin ne aka ba shi ba wane ne ma wanda aka ba Qur'ani kage to duk wanda tambayar ba su ibada tunda su ba su yarda hatta da tarihin da annabawa ba su ma yarda zaka samu mutum ya ce maka ai Husainu ma da ake taya an kashe waye ne Husainu ba amma shi ba kidan duk tarihin ma na addinin musulunci shi bai yarda ba to tunda baka yarda da shi ba yaya akai aka ba annabi Qur'ani ina kuma aka ba shi kai mun amsa kana ibada ta to ka shirya ba da irin wannan suna nan tili guda to sai ka sanar kuma ni ne kawai da imanin ka kai da alqur'ani har ma ya shiga jin radio yana maka wani dan ya san an riga an yi aiki ne ma haka ma yarda ma da cewa Qur'ani da ma kai musulmi ne shi yasa har yake samun dama ma yace baka bar aiki da kaza kai aiki da kaza dan ma kana musulmi shi yanzu inda babu musulmi bai yi wasi bai yi wasi to da me zai kira su ya za ya kunta musu Qur'ani daga wannan Allah mi ke nuna cewa ba shi yake sukura ba ka zo da kina aba ka kawai ka zo ka roka ta musu abaka ce wani daga Allah ne kamar ya zama daga Allah menene tarihi shi ne tambayar sa maka sai kage tarihi da kafin kai tarihi wanda ya zo da shi sannan kuma yaya aka yi zo daga wajen yau ba kana ba sai zo kun tayi goba in ce Usman dan kodo ya ba da shi kuma ka zama dole sai an yi abin da ake cewa critic extend the enter sai kuma jan abin sai ka nuna ni ke nuna cewa shi ya baka daga takardar sai an ji ba a gani takardar shi ta cancanci a ce lokacin shi akwai ta ka zo da kai ka ce Usman dan hudu ya baka shi zamanin dan hudu ko kai irin wannan irin zamanin republic din Niger ya ko kalmar Niger ma akwai wannan lokacin kake nan nan mutane wayo ne ake kawai mutum ne ya sarra ka dama kai kuma da alqurani sai ya zo ya kawo maka shubha ya bata maka kawai al'amuran shi karatun addini yawa ce gare shi mutane wannan zama malami ne halaka wanda kike kuke ganin muna mun karanta gaba malamai bane almajiri ne muhayyir wallahi zama malami wa hala ke gare shi kafin ka zo ka fassara alqurani mai girma akalla sai ka koyi ilimi guda 15 to wannan ilimi guda 15 wahala ce ake gare su shi zaka ganin mutane ba su san karanta sai mutum ya zo ya ce maka ya karanta alqurani ya fassara shi kadai sai aka ce qurani ne shi kadai ko ana karanta qurani shi kadai ya koyi fassara shi kawai shikenan sauran fiqh din nan mai wahalar nan ilimin hadisi mai wahalar nan ba sai ka karanta ba ke kina an kutar da kai daga wancan ilimi baki din su kawo raganci ne mala mutane ba su sika ka yi wa karatun ba mun samu ko mun tsara suka ci ya nasa ko ko tamboyi suka ci mai ma
mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum kai fa kawai nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni niyyar ta wu salatu tarawih
balarabi ne wanga yana gani tana ba ko iman cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin niyyar salatu tarawih kamar da yake yin niyyar kowace sallah ta niyyar salatu tarawih ba a kamar sauran niyyoyi ba a bayyana su ba inda aka taba samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana niyyar sirri guda wurin aikin hajji ko kuma aikin umrah dan ne mutum zaka ta lambai kan Allahumma hajja ko kuma umrata mun gane ko to amma dukkan aika na ibada addiya mahallu halqal haka malamai suke cewa ita niyya wurin da shi ne cikin zuciya mun da ka bayar ruka shi ba sai ka ce Allahumma inni nawaitu an baka kashi ka ruku guna ka ji ba haka rabbi shi ba kai mun shi haya tsere kana Allahumma inni nawaitu an bayyana kuwa ne haya ruka amma ni a cikin zuciya take saboda haka hurda ta bid'a
to
halatta mu sai hurda
to sai tambaya ta gaba ce malam sallan magriba ce nazo na tarda raka'a ta ƙarshe
sallan
magriba kire iske raka'a ta ƙarshe da aka ida sai na tashi in yi raka'a ta biyu in yi karatu a bayyane sai na mace bai yi karatu a bayyane ba hannun sujada ina cikin sujada sai na tuno bai yi karatu ba kenan a bayyane kuma sai ya tuno da Albani Zaria ya ce idan mutum ya mace karatun Fatiha a bayyane sai ya sirranta to zai yadda wannan raka'a to sai na miƙe raka'a ta uku sai na yi karatu Fatiha da sura a bayyane sai na zauna kenan na dauke ta akan raka'a ta biyu sai na tashi na cika ta hudu akan raka'a ta uku sai na zauna tahiyya na kirai qabli kenan sallah ta kasance raka'a
uku ya halitta ga tsarin malikiya wannan gaba za mu malikiya ne wannan raka'a ba ta kai ya tata kuma wannan magana da yake Albani Zaria ya gaya ba san wuce shi sakan amma abinda sai ke kana cewa yana kama da wannan shine din raka'a da ba karanta Fatiha cikin ta ba kaga Fatiha rukuni ne da babu wannan mun gane ita Fatiha rukuni ne farilla ce kenan wannan raka'a dole ka yadda sanda babu Fatiha kwata kwata amma wanda ya karanta Fatiha ne amma a asir
asirce
ne kaga mai hadari nan miye ji wurin da ya kamata ka bayyana ka asarta rage wurin da ya kamata kuma ka bayyana akwai inda yake kamata a ce ka asarta ka bayyana shi kuma ai kenan nan kamata a ce ya san da shi a gaba kenan daga baya sai ya sujuda rage ido ne yake abu da yake kowa duk mutumin da ya iya residu kan equation ta ashide su yana iya yin gani kamar da baki
no
ka shimi yake ganin da ko fiziki
shimi
ka shimi to duk wanda yake residu kan wannan equation din ya iya yin kamar da baki sannan kuma duk mutum ki ne kamata a ce kamar da baki kana bashi har in kana son ka gani kamar da baki da kyau to ka sai wajen tela mun gane ko
da azumi
me ke sa a yi sujuda bayan an salamce kai me ke sa a yi sujuda kayan a salamce rage to ka baya riga din tan maka yawa yaya ake yanke ta sai in an cika mai sirrinka ko an auna ka an kai mai sirrinka daidai mai sirrinka abin da ya hau sama shine za a sa almaka shi a tashi to haka kenan sallah in kai kari cikin da kenan ka mata watan shelawa da babu kida sai ka sallah mai sallah sannan zaka sa almakashi ka dace abin da tura shine ba abin da kun gane to riga wa in ta maka yawa ba ku da tsaya ba to ina ake gudu daga ciki ko da waje to haka kenan in ka rage wani abu daga sallah kenan ka takura ka kidan kahin ka yi sujuda zaka zo in kahin ka salamce zaka zo kai kai kabar ke kun gane
na
so da yau bai kamata a ce kaunda ba tana kara
take tarwa ba
gami ba eh mun gani ko shi kenan
sai mu tabbata ta karshe mutum da yake asma to wannan abin da yake shakawa lokacin azumi da hukuncin azumi shi yake
to shi wannan abin da yake shaka abinci ba abinci bane sai sa mai malamai sun ce akan cewa duk abin za a shaka in dai abinci ko kuma yana shiga wurin shiga abinci kuma yayin wani tasiri to wannan yana iya tawa mutum azumi yanzu misali allura kala ce akwai allura wanda injection ce za a mutum magani tsantsa akwai allura kuma wanda abinci ne za a sanya kamar serum ko to serum tana kare azumi amma kuma allura waccan da za a maka wanda babu abinci cikin ita ba ta kare mun gane ko to wannan shi yana shi ma wannan tunda dai ba abinci bane ba zai kare Allah ba mu lafiya ba abin da muka rantsa dai Allah ba mu da shi kuskure nan kai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ci marasa lafiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya